الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاء أقوم قوة ترني daga watan uku Rabiul Awwal kenan shekara ta 1438 Hijriya wanda kuma shine ya dace da 9 ga watan 12 shekara ta 2012 al-Lisafin Turawa muna darasi na 5 a cikin wannan littafi mai albarka na al-Fusul fi Sirati Rasul na Imam Ibn Kathir littafin da yake magana dungurungum akan sira da tarihin Annabi alaihi salatu wassalam idan kuna tare da ni muna nan dai kan gabar magana da ta shafi wato haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da shayar da shi da kuma wato tasowarsa a inda ya tashi malam yace falamma matat ummuhu hadanathu ummu aymana wa hiya maulatuhu warithaha min abihi wa kafalahu jadduhu abdul muttalib falamma balagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al umri 8 sinin tuwfiya jadduhu wa awsa bihi ila ammihi abi talib لأنه كان شقيق عبد الله فكفله وهاطه أتم إهياطة ونصره حين بعثه الله وأعز نصر مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن تاب أي إلى أن مات فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك وخرج به أمه إلى الشام في تجارة وهو ابنه 12 سنة وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد أمه الوساة به والحرص عليه كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات من تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بهير الراهب به وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فرجع فأخبر سيدته بما رأى فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجعت في ذلك من الخير الذي جمعه لما رجت في ذلك ذي زمان من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة وكان عبد الله سبحانه وكان الله سبحانه قد سانه وحماه في صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في 35 من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا في من يضع الحجر موضعه فقالت كل قبيلة نحن نضعه ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جاء الأمين، فرضوا به فأمر بثوب فوضع الحجر وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم. طيب ما لنيتي يا إندا ما هي بير النبي عليه الصلاة والسلام آمينة ترسو تسي وتما تامي سونا أم أيمنة ستدوكي نويم كلا وادشي تند دولي أنا ياروني كرمي بيجير مبا wannan ummu aymana din duk inda ka ji bawo shi yace ummu aymana to yana wato yana tafa'uli ne da wannan suna na dattijuwar matar da ta dauki annabi wato mahaifiyarsa tana rasuwa sai ta dauke shi kar ku manta mun faɗa cewa wacce ta shayar da shi ita ce Halimatu Sa'adiyya kuma taga abin da ta gani a tattarar shi min al-ayati na ayoyi da alamomi na cewa kai wannan mutumin ba irin sauran mutane bane sai ta dawo da shi wajen mahaifiyarsa har muka ce to tana dawowa da shi din wajen mahaifiyar lokacin ta kawo ziyara gidan iyayenta ita ma tunda yar Madina ce har muka ce wannan shike nuna alakar Annabi sallallahu alaihi wasallam da Madina da son mutanen Madina tunda mahaifiyarsa jininta na Madina ne kawunan Annabi a Madina suke to hanyarta ta komawa Makka sai Allah ya mata rasuwa to shikenan to yanzu zamu dora ne akan wannan gabar tana rasuwa to wacce ce ta dauke ta ummu aymana ta dauke shi to ita waye ummu aymana din baiwa ce baiwa ce wanda ya gaje ta daga baban shi mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan gidan Abdul Muttalib shine ya mutu ya bar wannan ummu aymana din dan haka kawai abu mamaki baiwar Annabi ce fa amma kuma tunda ta mahaifinsa ce ya gaje ta sai ci gaba da kulawa da shi ita wannan ummu aymana asalinta wato sunanta baraka baraka shi yasa zaga wasu duk mai suna ummu aymana to ana ce da ita baraka eh baraka kuma duk baraka ya kamata ta zama ita ummu aymana ce tunda asalin sunan ummu aymana din baraka ne asalinta kuma mutumiyar habasha ce ba mutumiyar makka bane ba abin nan nan dai habasha Ethiopia Abyssinia nan Ethiopia Africa tun wancan lokacin tsohon wuri ne mace ta farko da ta fara shayar da shi kamar yadda wata riwaya ta zo akwai Suwaibatul Aslamiyya ita kuma Suwaibatul Aslamiyya wace ce shine ake cewa ba wai shi yake cewa Suwaiba duk wanda kaji ya ce Suwaiba to wannan shi ma mace ce da shayar da Annabi Suwaibatu ne bisa Suwaibatul Aslamiyya ita kuma baiwa ce ta baffan Annabi Abu Lahab wannan baffan shi din da ta fada da shi dan karanta da ku a baya tabbace da Abi Lahabin wa tabba da matarsa umratu hammalatul hatabi fi jidiha hablum min masadi to wannan baiwar sa ita ce Suwaibatul Aslamiyya ya zo a hadisin Zainab yar gidan Abi Salama cewa ummu habiba Allah ya yarda da ita ta ba ta labari wata rana sai ta ce ita ummu habiba matar annabi ce ina so ku ji wannan hadisin ku kwatanta shi da matan mu yanzu ita ummu habiba yar gidan abu sufyan ce ramla kenan ummu habiba ita ce ramla dan da kace an ce ramlatu to ummu habiba kenan to yar gidan abu sufyan ne abu sufyan wanda da yana cikin manya-manyan abokanan gaba da annabi fada sosai na kawo ka Allah ya jarrabe shi ya dauko yarsa ya mika hannun makiyinsa mana shi Abu Sufyan yana ga bai da maki a duniya irin manzon Allah da Allah ya tashi shiri irin nasa akan mukalla sai ya dauko yar Abu Sufyan sai ya mika annabi kuma annabi ya aure ta aje ai ta bugawa haka din wata rana ya zo ziyara wurin yarsa shi Abu Sufyan gidan yarsa sai take cewa dakata bari tambaye mai gidanta wannan yana nuna cewa mace ba ta bada izini kowaye shigo gidanta sai da izinin mai gidanta macen da take da tsari take zuwa makaranta ta san me take kenan tai masa magana ce ba komai ya shiga gidan yana zuwa directly sai ya tunkari shimfidar annabi kowane mai gida yana da shimfidarsa inda yake zama a ɗakin matarsa shimfida mai daraja kawai sai ya wuce directly zai zauna ita ummu habiba da ta zo sai ta fizge wannan shimfidar ta hana shi ya zauna ta ce ya bunayyati ya ke yar yata kina ganin ni Abu Sufyan daraja ta ta fi karfin in zauna akan wannan shimfida ne ko ku kina ganin ban isa zauna akan wannan shimfida bane saboda ta Muhammadu ce yace Muhammadu tace kwarai kuwa li'annaka mru'un najis kai mutun ne najasa ne kai wannan kuma shimfida annabi ne bazan taba bari ka zauna akai ba mallan yarsa ce ba ta duba aqida ta nuna ta dahu da san annabi na gaskiya da imani da musulunci haka ya gama hauragiyarsa duk ya wuce ya tafi to wannan ummu habiba din ita tace ya rasulullah kauriyar wata mana yar gidan anke ukti binti abi sufyan yar gidan abu sufyan sai manzo Allah ya kina san haka kauriyar waki ina aurenki kuma kicin aurenyar waki a wato hibbina zalika sai tace kwarai kuwa ni bazan hana kai abin ba in za ka yi kuma ni wanda na fi so yi tarayya da ni a cikin alheri yar uwata da ka je ka auro wata gefe ba wanda ka auri dangi na ba yar uwata ba sai manzo Allah ya ce ai haka bai halatta gare ni ba inna zalika la yahillu li la yahillu li bi halatta gare ni ba sai matar take cewa damun ashe so take ta dan zungure shi ta dan samu labari ba wannan din fa take nufi ba tace to ai ni ina jin kishin cewa kana so ka auri yar gidan Abi Salama binti Abi Salama sai manzo Allah ya ce binti Ummu Salama kina nufin yar gidan Ummu Salama sai ta ce kwarai kuwa sai manzo Allah yake cewa a'a bari in yi muku bayani don mu fahimci abin wato kamar tattaunawa ne yake da shi da matar akwai nau'i na dan abu na mata haka dan kishi da dan a dan zungure ka a dan samu labari sai ce ko da ma yar gidan Abi Salama ba ta zamanto agulata ba saboda ai ita mahaifiyarta ce ta zo da ita kamar misalin ka auro wata mace sai ta zo da yarinya budurwa wacce kai kake aure ba ita ba to da zarar ka auri uwarta ka shigo da ita gidanka to wannan yar ko da ba kai ka haife ta ba ta zama yarka kuma babu aure tsakaninka da ita saboda ta zama agolarka ce. aure da kuma samuwar alaka din ta aure malaman fiqh suka ce idan an daura auren amma bata tare ba to zaka iya fasawa kamar misalin kaga uwar yaya akai yaya kuma sai ga yar suka ce kai ni na canja sai ka koma kan yar in ba a daura aure ba ai in ba a tare ba to babu laifi annabi yace to ya za a yi wannan abin haka yace to ko da ma ba agolata bace ba to bata halatta ba gare ne ba ita ma mahallalle yace ai ita yar gidan dan uwana ne a wajen shayarwa arda'atni wa aba salamata suwaybatu dani da abu salama suwaybatul aslamiya ne ta ta shayar da mu abin da yasa na kawo mana wannan dan in kawo mana wannan kissa cewa suwaybatul aslamiya ba wai halimatu sa'diya kadai ta shayar da shi ba suwaybatul aslamiya ma ta shayar da shi sannan kuma sai ya ce to daga yau fala ta'ridanna alayya banata kunna wala akhwati kunna kar ku saki bujuro min da ƴaƴan ku kan wata mace a cikin ku tace mu wayin aure wancan aure bana so yi rufe kofar daga nan aka ba saki mai magana ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan ina so nuna mana irin kyakkyawan mu'amala da annabi da yake da iyalin shi da kuma hali da dabi'a irin ta mata wanda yana da kyau musulmi ya san wannan kuma ya sashi a cikin kwakwalwarsa wata kila irin wannan zai iya gindayuwa ya faru a gare ka Halimatu Sa'diya ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce kuma ta ga wani wasu abubuwa da yawa da ya faru mun dan tsallake saboda lokaci a gurguje barin gaya mana dan yana da alaka da karatun mu irin abubuwan da aka gani na mamaki kwarai da gaske malam matan nan ta ga albarka fiye da yanda kake tsammani bata taba gani irin wannan albarkar ba a rayuwarta daga cewa ta za ta shahada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Abdullahi ibn Ja'far yake cewa yayin da aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallama Halimatu Sa'diya ta zo a cikin taron mata da yanda suke yi matan masu shayarwa sai su yi kwamba sai su taho daga ƙauye sai su shigo cikin gari kowa tana zuwa ta shiga gari tana neman a bata da akwai aminci a lokacin malam akwai yadda ba san ha'inci ba baka santa ba sai ka zo kai ka bata aikin reno ana biyan su suna bi gida suna karba ɗaya kowa ai jinga da ita me za a rinka bayar da ita ita tana shayarwa ta zo cikin matan Bani Sa'd ibn Bakr suna neman ƴaƴan da za su dauka su kai kauye su shayar da su Halimatu Sa'diya take cewa ni ne matan da suke gaba na hawo dan alfadari na ina tafiya kuma ma da miji na ya taho ne yana raka ni shi ma yana taya ni neman wa za mu samu mu shayar dan a dan ba mu wani abu Al-Haris ibn Abdul Uzza yace tace muna cikin tafiya sai dabbar mu ta samu matsala ta kasa tafiya yunwa ya dame ta gashi babu nono a jikinta abu shi a kekashe take ga kuma shekara ce ta yunwa mutane suna cikin yunwa matuƙa kuma gashi muna da dan mu da muke dauke da shi muna tare da shi wallahi wannan dare bai yi bacci ba dan taguwar mu a barhawar mu ta samu matsala muna ta neman taimako da agaji wa zai taimaka mana dabbar ba ta da abincin da za ta ci ga talauci ya ishe mu ga ni da mai gidana ga dana yana cikin yunwa tace amma dai muna da ƴan dabbobi kadan a gida muna tsammanin mu dan samu dan nono da zamu taimaka tace lokacin da muka je makka da matan nan gabaki daya babu ɗaya daga cikin mu da ba a kawo mata annabi ba tace ba ta so duk aka dauko manzon Allah akai ta mika musu ana caga shi ta a kun san me saboda maraya ne kun san me saboda ba su da kuɗi ba kuɗi gidansu ba komai haka Allah ya ga dama ya tashe shi ka dauki wannan a matsayin darasi dan uwana dan Allah ya barka kana rayuwa baka da kuɗi kai ba mai arziki bane ba wulakanta kai ba in dai ya barka da imani ya barka da takawa kace alhamdulillah wannan rayuwar duniya gajeriya ce ba ta dadewa wallahi kada ka damu kada ka shiga bakin ciki kaka ce Allah bai maka daidai ba ga wanda ya fika kaga yadda akai wallahi malam aka mika shi kowa sai ci ci bata so ma minim ra'atin in an bata sai ci a a bazan karba ba sai suka ce amma raya ne wa zai biya mu in mun sha da shi wa zai biya ba uba ba uwa waye zai mana hidimar damun mahaifiyarsa ce za ta biya ko baban shi to bai da ko daya kakansa wani kakansa ko babansa ba lalle bane mu samu wani abu a wajen su sauran matan duk suka samu wanda Allah ya ba su kowa ta dauki yaron da za ta dauka ita kuma Halimatu Sa'diya Allah ya jarrabe ta bata samu ba duk sun samu za a juya sun hawo abin hawan su dabbobi za su koma ita kuma Allah bai bata ba tace na duba naga ba yanda zan yi nace to ku bani wannan din ba ku bani marayan ku bani in tafi da shi tace wallahi ma akhasuhu illa anni lam ajid ghayrahu tace wallahi ban dauki Muhammadu ba faci kawai dan ban samu wani bane da na samu ni wallahi ban dauke shi ba la ilaha illallah sai nace wa mijina ni ko wallahi zan dauki yaron nan tunda ban samu kowa ba fa asallahu an yanfa'ana bihi ina fatan ko Allah zai mana amfani amfanar da mu ta dalilin sa kuma ni bazan koma da abin kunya ba duk kawaye na sun samu abin da za su dauka ni kuma in koma garin mu ban da abin da zan dauka ni na da koma rayuwa duk abin da za su fada su fada mijin yace kada asabti lalle kin dace tace sai na dauke shi haka na karbe shi na tafi da shi kan abin hawa na kar ku manta da zan ce muku tana da abun hawan ta ko nono ba ba cikin abun hawa tace wallahi tun a lokacin ina kai shi kan abun hawan nan yana hawa sai gashi nonon dabban nan ya bulbulo ya cika tace aya a ranar fa a lokacin tace abun mamaki tace ni kaina babu abinci a jikina ina cikin yunwa babu nonon ma da zan shayar da shi ina karban sa tace sai nono da ya bulbulo tace na shayar da shi a lokacin na fara ba shi nono sai da ya shayar koshi dan uwansa damun na gaya muku ta taho da wani dan su ko dan ta kenan dan mijinta tace shi ma sai na shayar da shi duk suka koshi wanda da na ce muku yaron ya taho yana cikin yunwa saboda babu nonon da zai sha tace mai gidan mu kuma ya tafi yana duba dabban mu sai ya ganta ta cika da nono da nono ita ma sai shi ya Halima ya ke Halima Halimatu Sa'diya kin san cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya mana arziki ya bamu na sama mubaraka da mai albarka wallahi wannan yaron da muka dauka ne muka samu alherin nan tace yace walaqad ata Allahu alaiha ma lam natamanna abinda mun ta zamani ba Allah ya bamu tace a ranar muka kwana a wannan dare cikin alheri da farin ciki yan uwana kuma sun tafi da ku kafin wannan lokacin ko bacci ba ma iya yi saboda yunwa sai mun nemo mai zamu shayar da danmu tace muka koma garin mu muka hau dabbar mu na dauki Muhammadu tare da ni na rantse muku da wanda ran Halimatu yake hannun sa shine Allah da ana tafiya a zuwa dabban mu ita ce a baya saboda yunwa ya mata yawa tace wallahi da muka hawo hanya sai gashi gaba daya dabbar ta mu ta wuce duk dabbobin nan mu wuce su gaba daya har cewa suke Halima ki jira mu Halima ku jira mu Halima ku jira mu suke ce min wannan ku ita ce taguwar da kika hawo kika taho da ita ko kin canja wata ne kai kin canja wata me baro tace wallahi ban canje komai ba amma ina shaida muku wallahi ma hamaltu alaiha illa gulaman mubaraka ba abinda na dauko akan ta ina shaida muku wannan yaron marayar shine naga albarkar sa tace muka fita kullun alheri muke gani babu wata ranar da za a wayi gari ta dalilin yaron nan bamu ga alheri ba tace muna tafiya dabbobin garin gabaki dai a lokacin na gaya muku ana cikin fari da yunwa tace wallahi dabbobin gidan mu in suka je dabbobin gidanta in suka tafi kiwo su sai su dawo a koshe na yan uwanta na sauran mutane an yunwace ashe wannan nasama mubarakan ne wannan dan arziki da ta dauko haka muke dawowa tace nonan dabbobin da muke tatsa muke sha muka zama ba mu da matsala sai dai muna taimaka wa makota gari ya bushe babu ciyawa amma mu namu za su je su samu Allah ya ba su sai aka fara magana a ce wai masha anu ghanamil haris ibn abdul uzza me ya faru dabbobin al haris ibn abdul uzza mijin halimatu sadiya kenan yaya dabbobin suka fi na kowa koshi daga dauko yaro maraya daga makka yaya aka yi dabbobin suka fi kuma ga su nan kullun a koshe mu kuma namu an yunwace aka ce to suka ce wa masu kiwon su ku rinka tafiya inda gan dabbobin Halimatu Sadiya da mijin take kiwo kuma ku je ku yi kiwon dabbobin ku a can dan mu ma namu su rinka zuwa suna zuwa a koshe haka za su tafi din su je su ci abincin tare amma wallahi nasu ne za su dawo a koshe na kuma nasu kuma an yunwace Allah yana nuna musu aya tace dangane da girma tace naga aya naga ikon Allah ban taba rike yaron da yake saurin girma irin Muhammadu ba tace rana daya wallahi sai in ga yana canjawa ya karu tace wallahi girman da yaro yake a shekara wallahi Muhammadu a rana daya sai ya yi shi ku ji wannan magana fa da kyau dan ku sani shirin da Allah ya yi wa wannan bawan Allah tun asali ne baka da asara idan ka bishi wallahi kuma wani tsari ne na Ubangiji aikin Allah ne tace lokacin da ya cika shekara biyu muka dauko shi muka kawo shi Makka da ni da mijina sai suka ce wai wanda suka bashi din wanda suka ba su Muhammadu suka ce to mun kawo muku shi ku gan shi ne yadda ya girma amma wallahi ba za mu taba rabuwa da wannan yaron ba ku yi hakuri kawai Allahu akbar dan ba mu taba ganin yaro dan albarka irin wannan yaro ba kuma mu muna jin tsoron mu kawo shi nan Makka annobar Makka ta yi masa illa ku bar shi a kauye rayuwar kauye ta fi dadi cututtukan birni a wannan lokacin haka ta fada ku kyale shi zamu dawo da shi ya zauna ba abin da zai same shi amma gashi ya zo ya ga gida tace muka sake dawo da shi karo na biyu sai da muka yi wata uku ko wata hudu sai wata rana ya fita da shi da yara na gari sun fita wajen gari suna tsalle-tsalle irin na yara wannan dan uwana ina so kullum muna magana mu rinka daukan izina yaro din yanda yake ba za ka raba shi da wasa ba kun fahimce ni kuma hakki ne daga cikin hakkin yaran mu ba su damar su yi wasa koya yake kada ya yawa yanzu kaga manzon Allah ne na ake fada amma an ce ya fita da yara suna wasa zamani ya kawo muna rufe ƴaƴanmu a gida daga makaranta sai gida daga makaranta sai gida na'am ta wani bangare yana da kyau amma ta wani bangare kuma akwai shiga hakkin su akwai bukata a zaba musu abokanan kware da aka yarda da su a ba su dama ko tsalle tsalle ne ko dan guje guje ko dan wasanni ko yaya su yi dan hakkin su ne kuma abinda fa yake haka fitirar dan adam Allah yayi tafi baraka iya hana shi ba sai dai kawai ka sa ido akan su da wa yake wasan kuma sun fi lafiya yaron da yake fita yake guje guje yake tsalle tsalle yafi karfi yafi lafiya kuma cuta ba tafiya kama shi ta ligirta shi da wuri ba irin yaron da kullun alafke yake a gida makaranta mota AC aji an dawo da shi yazo ya zauna a gida ba abin da yake yana gida zaka bai da wani fawa labatar naka ganshi tashi sai gashi yazo yana wasa da yara sai kaza 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 ya faru aka zo aka kama shi wanda mun karanta da ku ba sai mun dauke lokaci ba ko fai wannan shine abin da ya kamata mu dan jona akai dangane da shayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin abin da ta gani akwai ayoyi da yawa wanda ce ta gani da Allah madaukin sarki ya nuna mata to bayan wannan malai ce kafalahu jadduhu Abdul Muttalib karshen labarin shine ta dawo da shi tunda lokacin da ta ga wala malaika zo an tsage kirjin sa an yi masa abin da aka yi sai ta ji tsoro ta ce kai wannan yaron wani abu zai same shi sai ta dawo da shi gida to kakansa Abdul Muttalib baban babansa kenan shine sai ya karbe shi falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-umri 8 sinina tufiya jadduhu haka ita zama a hannun kakansa yana maraya babu uwa babu uba a gidan kaka annabi ya tashi ashe mutum zai iya tashi a gidan kakansa iyaye kakanni ya kamata ku sani cewa nauyi ne akan ku yau idan kuka aurar da ƴar ku ko kuma dan ku yayi aure Allah ya kaddara masa mutuwa ya bar ƴaƴa ku yi kokari ku dauka ka ku ce mu ma nauyi ya mana yawa ya san inda za a yi aje a rarraba yara ayi waiwa haka ake yanzu Allah ya raba mu da tonan asirin mutuwa malam kana cikin rufin asirin ka yau in ka fadi ka kwanta ka mutu idan baka da dangi masu karfi ko iyaye masu karfi ko yan uwa masu karfi ƴaƴankan nan wallahi malam yanda ka san ana kasa yalo haka za a kasa su wani zai dauke shi a kai shi gwarzo wani maridi zai tafi wani yobe za a tura shi wani zai tafi can bodan Niger wani same guza a kai shi wani kaza haka za a raba yaran uwarsu dai ubansu dai amma za su tashi sun gama rabuwa ka san me illar ubansu ya mutu katangarsu ta fadi wallahi abinda yake faruwa uwar kuma ɗan uwanta za su zuga ta ke haka zaki zauna kina ta bautar yaya ya mutu ya barki ba zaki aure miki je ki auren ki yaya kan ko kin mutu ma Allah zai rike su ayi ba kowace mace ce take iya hakura ta rike ƴaƴanta ta kula da makarantar su da rayuwar su hakura da yin aure ban ba ta samu mijin da zai aure ta yaya ba sai a ce a'a daman shi ma mijin in yazo zai aure ta sai ya ce banda ƴaƴanki idan an miki mutunci mijinki ya mutu ya barki da yaya 7-8 to zai aure ki yana son ki shi ma in ya dan barki da dan maiƙo maiƙo ba a bushe kike ba karkaf zai ce yana son ki amma baya son yayanki a garin nan wallahi tallahi mala aka kawo kukan wani mutum ya auri wata mata mai marayu ƴaƴanta marayu din nan bai dauke su ba yace ba zai dauke su ba tace babu komai ta kakkasa ma yaran nan ta rarraba su ta hakura ta je ta auren yaran suna zuwa duk sati su gaida uwarsu sai ta danyi musu abincin ranar juma'a sun dawo daga makarantar boko su danyi weekend a wajenta tana dan jin dadi ƴaƴanta mai gidan nan da yazo sai ce kin ga ni fa ba zan iya rike ƴaƴan wani kato ba ku ji wannan magana mara dadi ya za a zo ana karan mun da shinkafa ana ta dore tukunya ana saukewa ƴaƴan wani kato ba zan iya ba na gaya miki ba zan iya daukan nauyin ƴaƴan mijinki ba matan nan sai ta fashe da kuka mai gidan yana nufin cewa ba zai iya yadda wannan marayun su rinka zuwa gidan suna cin abinci ba wannan shine musulmin wannan zamanin marata tausayi mara jin kai ya manta nasa ya'yan su ma za su iya zaman tuwa marayu to wannan malam shine ciwon mutuwa abinda kake ya kamata ka rinka yi wa kanka tunani kuma ka rinka tunawa ya'yanka ranar da ka kwanta a kabari ka rinka tuna ya'yanka wace irin rayuwa za su yi baka nan ka rufe ido ka duba a cikin kannanka wa yake da jin kan da zai iya rike maka ya'yanka ko gidanka kai tunani ka duba cikin yayyanka waye yau idan ka mutu zai iya rike maka iyalanka shi yasa fa qur'ani yayi bayani yake cewa waɗanda suka mutu suka bar wato ƴaƴa masu rauni zurriyatan dhi'afan kenan khafu alaihim wanda ya mutu ya bar yara kanana da ƴaƴa yana jiye musu tsoron mace irin rayuwa za su yi to kun ga yanda ake kula da marayu akramakallah kuma wannan ita ce gaskiya wannan kuma shine addinin babu ƙarya lallai maraya yana bukata a taimaka masa kuma lallai zai iya yiwa ka taimaki wani marayar ka zama shi ya zama shine sababin arzikinka a rayuwa amma wannan rayuwar da muke ta ana ni kaina na sani sai ƴaƴana ba ruwana da ƴaƴan kanwata ba ruwana da ƴaƴan yata ba ruwana da ƴaƴan abokina ko ƴaƴan kanina da zai yi ba yau matarka da take zaune a gidanka idan ka shirya za ka dauko wani maraya ka ajiye shi a gidanka dan kaninka ko dan uwanka fa sai ka zo fukun zauna da ita a teburin yarjejeniya wai sai ta yadda wallahi sai ta yadda za ta iya cewa ban yadda ba kuma ba zan yi ba ba wani dan da za su aka mun ni ma na ƴaƴan sun ishe ni hajiya ki yi hakuri al'amari ne na rayuwa ni fa ba zan iya ba alhaji kar ma ka kamun abin da ba zan iya ba sai ya koma ya ce wallahi hajiya ta ki yadda ina faɗa ne da ƙarfi saboda mata da suke gida su ji wannan sakon haka ake yi kar mu bata wa kanmu lokaci wannan shine abin da ake rayuwa amma ita rayuwa karmakalla abin da ya samu zaidu wallahi wataran sai ya samu amru ai Allah ya gama da mutun da ya rubuta mana mutuwa tun da ya rubuta mana mutuwa zan ce ya kare su shine kai kokari ka aikata mai kyau kafin ka mutu dan in bayan ka mutu kai ma ai maka mai kyau wallahi duk wanda ya rike wani ya taimaki wani insha Allah idan ya mutu Allah ba zai bar ƴaƴansa su tozarta ba insha Allah duk wanda ya ce shi ba zai taimaki kowa ba shi kawai shi ta kansa yake yi ba ruwansa da taimakon wani ko ƴaƴan wani to ya jira mutuwa kuma ƴaƴansa ku jira me zai same ku ubanku ya jawo muku wallahi hadhihi sunnatul haya kakansa ya dauke shi ya zai yi tunda shi kan tsaransa ne shi ya haifi baban shi amma Allah ya rubuta baban shi mutuwa kowa zai so a ce manzo Allah ya rayu da babansa wallahi ya girma kowa zai so a ce manzo Allah ya rayu da mahaifiyarsa ya girma amma Allah ya ga dama ya raba shi da su tun yana yaro karami yanzu irin matsalar mahaifinsa ma kun ga abin da muka yanke zance guda ɗaya shine a ƙarshe annabi bai taba ganin baban shi ba ya gan shi da ido ma kai yanzu kana ma ganin naka kana ganin naka har raba ka faɗa ma ake da shi ana muku sulhu kuna faɗa da shi saboda wai ya takura maka a rayuwa falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-umri samani sinina shekara 8 tufiya jadduhu malam shi ma kakansa ya mutu ina so ka tuno ya yaro dan shekara 8 yake kakan da yake daukan nauyin shi ma shekara 8 sai ya mutu to da yazo zai rasu da yake su din koda ba musulmi bane amma suna da tarbiya sai yayi maza kafin ya mutu da yaga cewa rashin lafiya mutuwa ne sai yayi wasiya shine yace wa ausa bihi ila ammihi abi talib yace to ina yin wasiya wa babbanka abu talib baban aliyu to ya dauki muhammadu saboda me li'annahu kana shaqiqa abdullahi saboda abu talib baban aliyu uwa daya uba daya suke da abdullahi baban manzon allah kenan ya kamata in ka mutu dan uwanka uwa dai uba dai dauki yayanka ya kamata kai ma in dan uwanka uwa dai uba dai ko uwa uwa dai kade ko uba dai in ka mutu in ya mutu ka dauki yayansa amma yau al'amarin ba haka yake ba al'amarin ya canja idan ma kaga an yi rububi akan yayanka wata kila kana ka mutu ka bar musu kudi ne akwai gado to nan kan zaka samu masu kula da su daiwa amma mutigar aka san abu she kake baka da komai to kuwa sai dai ka daina wallahi almusta'an Allah da ya rufa asiri Allah ya rufa asiri suna nan marayin suna nan azube a cikin unguwan nan babu iyaka mutanen da ƴan unguwa ne an san su da su ake rayuwa Allah ya kaddara musu mutuwa ba su shirya ba suka bar iyali masu nauyi suna zaune yanzu a gidan haya suna cikin wulakanci suna cikin talauci ba wanda yake taimaka musu Allah kadai ya san irin yadda suke rayuwa a cikin gwanan suna nan inda za a yi list a ce iyake wayan gadan kai a fito da marayu wanda iyayen suka mutu suka basu suna buƙatar agaji ina jin babu wata kungiya guda daya a yanzu kwayar kungiya guda daya da take kula da marayu iya cikin gadan kai kawai Abu Talib ya wasiya wa abi afwan ya karbo wasiyar babansa Abdul Muttalib وهاطه اتم اهاطتين هياطتين يكل ده شي متكر كولا يتمكي شي har zuwa lokacin da Allah ya turo shi a'azahu a'azza nasrin yatemake shi mafi girman taimako wannan babban manzon Allah din ya taimaki annabi har lokacin da Allah ya turo shi duk cewa ba musulmi bane shine imamu ibn kasir yace ma'a annahu kana mustamiran ala shirkihi ila amata kujalai a wannan gabar yanzu wannan kaga ba wani malamin izala bane ya fada ba Imam Ibn Kathir mai tafsiri ne ya fada gashi a littafin Al-Fusul fi Sirati Rasuli yace Abu Talib babban annabi ya mutu yana mushriki bai tuba ba to wani kuskure ma zaka yi haka zaka fada yanda malamai suka fada kai haguri kuran kuma wannan din yafi ka san annabi ya kuma fika kaunar annabi kuma baka da dalili zaka zo ka ƙaryata maganganun waɗannan malaman ka dai ka faɗi wani abu na aka ciki to wannan shine ilimi shine hujja fa khaffafa Allahu bidhalika min adabihi Allah ya saukaka Abu Talib azaba saboda me ya sauka mai azaba saboda ba musulmi bane kama sahha bidhalika alhadith ko alhadithu bidhalika kama yadda hadisi ya inganta Buhari da Muslim hadisi al-Abbas Abbas babban annabi yace ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma aghnaita an ammika me ka iya yi wa babbanka da ya kula da kai ya taimake ka ya matso da kai ya agaza maka yana yin fushi saboda an bata maka rai wanda Allah ce huwa fi dahdahin min narin walaula ana lakana fi darakil asfali minan nar yace yana can an sa masa gaushin wuta a karkashin tafin kafarsa iya idan samun sa wuta take cin sa da ba danni ba da yana can kasan wutar ma jahannama inji annabi hadisin bukhari hadisin muslim cetan da ya samu shine annabi ya ce a dago shi sama a bar masa iya wutar tunda Allah ya yi alƙawarin duk wanda ya mutu baya islama to zai kona shi to shine aka bar masa azabar iya idan sawo haka yake anasi haka zamu fada ba zamu iya canjawa ba in mun canja ma ƴaƴanmu da jikokin mu za su ce ba haka muka fada ba ba haka yake a rubuce ba wannan baba nasa cikin abin da ya masa wa kharaja bihi ammuhu ila ash-sham fi tijara ya fita da shi zuwa ƙasar sham ta dalilin kasuwanci wa huwa ibnu 12 sana a lokacin annabi yana da shekara 12 kujalai ku kula da wannan gabar ashe wannan yana nuna iyayen annabi ma suna yin kasuwanci yanzu ga babban sa aka ce yana kasuwanci kuma ya dauki yawon ya dauki Muhammadu din sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi Sham zuwa kasuwanci ashe ba da Khadija kadai yayi kasuwanci ba kuma wannan yana nuna ashe yana da kyau ka koya wa yaro sana'a tun yana karami kun ga wannan dabi'ar da muke da ita ku yi hakuri bari mu faɗi gaskiya guda ɗaya Allah ya hore wasu sana'o'i da yawa a cikin ku. Sun iya kaza, sun iya kaza, harkar kasuwa, sana'a ta kaza, sana'a kaza. Duk gabaki ɗaya mun ɗebi ƴaƴanmu mun zuba su karatun boko, kawai suka sani. Su je makarantar boko, su je Islamiyya. Yayi kyau, karatu abu ne mai kyau, amma yana da kyau a lokacin da suke da shi. A wari wani lokaci ko da a sati sau ɗaya sau biyu ne a rinka kai su kasuwan nan su rinka koyan kuma wani ilimi na kasuwanci. Dan ba lalle bane ya girma ya ci abinci da bokon. To shi yasa kaskanci yake rataya da mu. Kaga mutum ya tashi yana da ilimin amma ba zai iya juya naira 500 ta zama 600 ba. Bai iya ba. Wani an bashi kuɗi miliyan 2 ya rasa inda zai da ita ce to ni yanzu kuɗin nan ya zan da su. Wani shi kai kasuwanci ce wallahi ban san yadda zan juya su ba. Ina zan zuba su saboda bai iya ba. Ba a koya masa ba kuma kasuwar dingiringim yake ganinta. Amma da yana yaro ya saba yana shiga yana dan tabawa kadan kadan bai da haufi. Yanzu ka ba wani naira miliyan 2 yanda ka san ka bashi kujeran Makka. Yanzu miliyan 2 nan duk inda ya wata 2 wata 3 da su kaga me zai samu a ciki saboda ya iya. So ina ba da shawara mu nuna wa ƴaƴanmu ayyuka da sana'o'i da muke na alheri su koya. Ba aibu bane. Wannan bokon da kuke gani a yanzu ma din ana yin bokon. Mutum ya ƙari shi karatunsa har ya je America ya dawo ya rasa aikin da zai yi. Amma Kano gari ne mai albarka. Daga wajen Kano mutane suke zuwa su hawo mota su shigo Kano su zo su zauna su kama sana'a suna samun arziki. Kar ka yadda ka bar yaranka da mutuwar zuciya kawai alƙalami ya iya. Dole sana'a ana da buƙatar ta. In dai Annabi a matsayin sa na Annabi ya fita yayi sana'a, ya kamata mu zauna ba mu iya sana'a ba? Kuma kasuwancin nan shine izzar mu, shine kamalan mu, ga addinin mu, ga ilimin mu, ga kuma kasuwar mu iya. In ta rikice mutum bai samu aikin nan ba zai wulakanta ba. Saboda ya iya. Mu dauke shi a matsayin darasi. Shekara 12 Annabi ya fita. Ya je kasuwa. Yace wa zalika min tamami lutfihi bihi. Wannan yana daga cikin cikar tausasa wanda yake Annabi. Li adami man yaqumu bihi idza tarakahu bi makkata. Saboda shi Abu Talib yana tafiya kasuwanci Sham. To idan ya tafi ya bar Annabi a Makka tunda babansa ya bar mai wasiya kula da shi ba wanda zai kula da shi. Dan haka wannan tasa ya dauke shi yace mu tafi kasuwar tare da kai. Yace to daga tafiyan nan kuma ashe sai Allah ya nuna musu abubuwa da yawa. Fara'a huwa wa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila Sham min al-ayati fihi. Sai da shi Abu Talib da shi da wanda suke tare suke ta ganin wasu ayoyi da mu'jizozi akan Annabi da yawa ma za da amhur al-wusatu bihi wal hirs alayhi. Wannan yasa baffan shi Abu Talib wato baffan shi manzon Allah ya dade ne da hankali a kansa kuma ya dade yin wasiya cewa a kula mun da wannan yara saboda akwai abubuwa na ban mamaki akan shi kamar yadda Imam Tirmizi ya ruwaito a cikin wato hadisin sa sahihi ingantacce. Ya ga abubuwa sosai ga sunan ya ce fi jami'ihi bi isnadir rijali kullum thiqat. Ga abinda aka gani abinda baffan shi ya gani a tare shi malam suna cikin tafiya tadlilul ghamamati lahu kawai sai aka ga girgije hadiri irin wannan girgije kawai yayyo kasa yana yi wa Annabi inuwa duk inda yaje rana fa ake kawai sai aka ga girgije yana masa inuwa. Baffan nan ya tsaya ya kalla ce wannan kuma yake faruwa haka. Allahu akbar. Idan ya zo wucewa ta wajen bishiya akaram kalla bishiyan nan sai ta karkato sai ta yi mai inuwa ya bi ta karkashin inuwar. Ba ku fahimce ni ba. In ya zo zai wuce a hanya bayan hadirin da yake masa inuwa bishiya da take da inuwa a can shi alamin ba kusa da ita yake ba sai bishiyan nan ta karkato ta kwanta ana kallo za ta kwanta ta yi inuwa dan Annabi ya zo ya wuce ta karkashin inuwar. Ha, ya kamata a ce an yi imani da wannan bawan Allah. Shi sa Allah ya ta nuna abubuwa da yawa ko ba a ja aya ba ba a ja hadisi ba akwai abubuwan da za su wato ma'amala bil bashar dan adam ya kamata ya imani da shi. Malam manzo Allah ne fa yana zaune wata rana yace wata bishiya ke yace wani kai ka je wajen waccar bishiyar ka ce mata Muhammadu yana kiranta. Yaje kuma ya gaya mata yace Muhammadu yana kiranki. Bishiyar ta babbake ta taho tana birgima ta zo gaban sa kuma ta tsaya yanzu wannan sai an baka aya cewa aikake ne daga Allah da suka je akwai wani rahibi bahira sunan shi wani malami yana zuwa yana ganin sai ce kai waye zo da wannan yaro shi wannan bahira din yana da ilimin littafin da ya gabata sai aka ce ai gashi baffan sa ya biyo kasuwanci sai ya ce to ku kula da shi ku sa ido a kansa yace kai ina baffan nashi a kira mun shi aka kira baffan sai ce maza a mai da shi kada yahudawa su gan shi wa amrihi li ammihi birruju'i bihi li alla yarahu alyahud fayarmunahu su'an a mai da shi kada yahudu su gan shi saboda kas su jefe shi da mummunan abu malam tun wannan lokacin yahudu ba sa san muhammadu ka san sun karanta a littafin cewa Allah zai turo muhammadu wani annabi sunansa muhammadu shi zai mulki duniya kuma ba a cikin su yake ba amma zai fito ne a wani gari zai rayu ne a wani gari mai dabinai da yawa suka tsaya suka duba suka ce to ina ne a jaziran nan yake da tarin dabinai da yawa sai aka samu khaibar ka iya cewa duk kewaye nan ba inda ya kai ta dabinai da ruwa da kwazazzabai wuri ne mai kyau matuƙa dabinai dai kamar yadda ka san anan Allah ya dasa dabinai a duniya da gonaki masu kyau kawai malam yahuda suka yi maza suka je suka kame wurin suka yi ta gine-gine suka ce in Allah ya zo zai turo muhammadu dole a cikinmu dai kun gani suka yi ta haihuwa dole a cikinmu dai zai turo sai Allah ya tashe shi a makka ita ma tana da dabinai ya kuma ɗauko shi daga makka ya dawo da shi madina da tafi makkan dabinan daga nan suka kama faɗa da gaba da shi suka yi ta zama a wannan khaibar ɗin suna zaman sulhu ya za a ya je buɗe khaibar yana ya ƙasa suna ya ƙasa duba tsakanin khaibar da madina har sai da lokacin sayyidina umar ya zo ya ce kai ku haɗa kayanku ku bar gurin nan in ji umar ya ce muhammadu ya bar ku an yi sulhu an yi waye daman shi manzo Allah lokacin da ya zo ana sulhu za su noma gonakin khaibar ƙasar ta musulunci ne ya ce ku noma gonakin ku yi kaftu ku yi shuka ku yi bayi ku yi noma idan amfanin gona ya ƙare ku raba gida biyu ku ba wa musulunci rabi ko kuma ku ɗauki rabi suka ce mun yadda a haka Umar da ya zo ya ga abin bai zai tafi ba alkawari yana karyewa ya ce ku haɗa kayanku gaba ɗaya ku fita ya kore su to har yanzu a tarihin Yahudawa suna rubuta cewa khaibar tasu ne kuma wallahi sun ce sai sun dawo khaibar dole sai sun zo sun yi yaƙi sun kwaci khaibar kafin duniya ta tashi haka suka faɗa a rubuce a littafinsu to kaga akwai yaƙi kenan a gaba ku kome da shi kada Yahudawa su yi masa wani abu malam ya ce wal hadithu lahu aslun mahfudun wa fihi ziyadatun ukhar hadisin yana da asali akwai ƙare-ƙare yace kuma summa kharaja saniyan ila shami karo na biyu kuma ya tafi zuwa sham fi tijarati li khadija bint khuwailid wajen kasuwancin na khadija bint khuwailid ibn sa'd ya rawaito wannan da imam al-bayhaqi a cikin dalailun nubuwa da sauransu duk sun kawo Allah ya darshi tare da yaron nana khadija wani yaron ta mai da suke kasuwanci da shi mai suna maisaratu amma sun tafi ne ala sabilil qirat ma'ana kodago ta dauke shi biyansa za ta yi ku je da yaro na a je a sai da kaya malam yau ga manzon Allah a kasuwa yana sai da kaya la ilaha illallah yana nuna tawadu'unsa yana nuna kuma muhimmancin a je kasuwa a siya a sayar ya dawo kuma a yi lissafin me aka samu a biya shi yana nuna mana muhimmancin mutum ya rike kansa da kansa zaman banza ba musulunci ne ya zo da shi ba ba yadda a zauna haka ba maisaratu din shi ma ya ga abin da ya buga masa hankali min sha'anihi faraja fa akhbara sayyidatahu bima ra'a yana zuwa sai ba da labari wa uwar gidansa, wato wannan mai gidansa matar kenan Nana Khadija, a lokacin Annabi bai aure shi, bai aure ta ba. Yace kinga abin da na gani kawai tana jin labari, faragibat ilayhi an yatazawwaja, tana jin labarin ga abin da ta irin tana ana ga mata me aka gani, sai ta sha'awar ta kai to wannan ai gwanda ma in ce ya aure ni. Kenan kun gana Nana Khadija ita ta nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lima rajat fi dhalika min alkhair alladhi jama'a Allah laha, saboda abinda take tsammani na alherin da Allah zai hada mata in ta aure wannan bawan Allah. Allah ya taimake ta, ta riga kowa wallahi malam. Wa fawqa ma yakhthuru bi bali bashar, irin abinda Allah zai mata ya wuce tunanin dan adam. Sai tace yana tace tana son shi, sai yace a shi ba zai iya wani abu, sai ya gaya wa bafan shi, sai aika bafan shi Abu Talib din nan. Wannan yake nuna cewa yaro bai yin aure sai ya tuntubi iyayen shi. Wannan al'adar na a tuntubi iyaye, a tura iyaye addini ne, ya dace da addini. Dan ku kaga Annabi zai iya cewa na yadda mun amince su yi su kulla tsakanin su, amma bai yi ba. Wannan Abu Talib din akramkallah shi yaje aka daura auren, shi ya daura manzon Allah aure da Khadija, kuma ita ta neme shi. Allahu akbar. Annabi aure ta a lokacin yana da shekara 25. Wannan ita ce zance mafi inganci, ba shekara 40 ba. Shekara Annabi 25, ita ma Nana Khadija a lokacin shekarar ta 25 kuma ta aure maza guda biyu. Bazawara ce ya aure ta, shine mijinta na uku. Amma abin mamaki gaba ɗaya ƴaƴansa ita ta haifa masa su, in banda Ibrahim al-Mu'azzam. Kaga albarka. A duk matan Annabi gabaki ɗaya mace ɗaya ce budurwa, Nana Aisha. Kuma har suka gama rayuwa ko ciki bata taɓa ɗauka ba. Haka ya tafi ya batta. Ya tafi ya batta gaba ɗaya. Nana Aisha tana da shekara 18. Kuma Allah ya haramta matan Annabi su ƙara yin aure bayan shi. Wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada, kada ku yadda ku auri matan shi bayan shi, ba a auren matan Annabi. Wa azwajuhu ummahatuhum, saboda matan Annabi ummatul mu'minin, mutum zai auri uwarsa? Haka Nana Aisha ta yi zaman hakurin nan. Kaga ba fitina, shekara 25. Yanzu yau iyayenka ba za su taɓa barin ka auri bazawara farkon aurenka, ba za su bari ba. Mu wannan abun kunya ba, a nan za a yi shi ba ruwanmu. An yadda sunna Annabi ya yi, amma mu akan ka za a fara sunnar. Wallahi ba za su bari ka auri bazawara ba. Ina ba ka shawara, an Allah ya datar da kai da wata bazawara, kaga ta yi maka, kana mata shi bismillah, ka je ka aura, Allah ya halatta. To haka za a yi, ba za a ɗabbaka ba. Duk da cewa ba cewa aka yi, akwai kuskuren da yake yan uwana cewa wai sunna ne wai auren bazawara, wai fara auren bazawara sunna. Wannan fa ba haka bane. Annabi ba umarni yayi yace a yi ba, kun fahimci wannan? Amma in mutum yayi da sha'awar yayi koyi da Annabi yayi. Haka wani yaro ya same ni a nan masallacin, yace ni maraya ne, soja ne. Yace tunda na tashi ni san wahalar da na sha, rike ni akai, na san muhimmancin maraici. Yace malam ka sama mun bazawara mai ƴaƴa biyar, wallahi biyar isama, wanda mijinta ya mutu ya batta da yara marayu. Ina sha'awar irin wannan matan nake so zan fara aura, saboda in rike marayu nan ba abin da nake sha'awa irin maraya. Wallahi anan malam na samu wata, Allah ya taimake ta, nayi mata magana na hada su. Yaje yana zuwa tana ganin sa, yanzu kai ne? Yace Hajji Ali ne. Ke to Allah sa albarka, na gode. Yace to karka sake dawowa. Malam ta kore shi. Ta bugo mun waya tace malam wannan yayi yarinta. Nace kak, kin cuci kanki. Kana nan tana zaune har yanzu ba ta yi auren ba. Sai dai ta aiko a taimaka da addu'a, Allah ya kawo wani. Nace Allah ya kawo kin kora, bari ki goge ki gogu ki ƙoƙo tukunna. ku rike wannan tsarabar hanya ce Allah ya bashi kariya manzon Allah wa hamahu min sigari wa taharahu min danasil jahiliya daga gazanta ta jahiliya da dukkan wani aibu kuma Allah ya bashi kyakkyawan hali Allahu akbar shi yasa aka san shi fi qaumihi baina qaumihi illa bil amini aka san shi da suna amintacce lima shahadu min taharatihi saboda tsarkin sa wa sidqi hadisihi da gaskiyar zance annabi yake da amana din yana da wannan Qurayshawa wata rana da suka zo gina dakin Ka'aba a shekara ta 35 a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ba a turo shi ya zama annabi ba ku rike shekara 35 an jaddada gina dakin Ka'aba suka zo daidai inda za a dora Hajarul Aswadi sai suka yi sabani waye zai dauki Hajarul Aswadi ya dora shi kullu kabila ko ci kabila tace a mu ne zamu dora a mu ne zamu dora mallan suka yi tai kaman za su yi fada da karshe sai suka ce kai ku bari kawai a ajiye magana nan duk wanda ya fara shigowa masallacin nan na harami a yanzu kawai shine muka ba wa daman ya dauki wannan dutsen ya dora shi Allah da hikima mallan dan ya nuna musu matsayin annabi tun a lokacin Allah bai turo shi ba da shekara 5 su wannan Qurayshawan da suke ta fada da shi kawai sai Allah shigo da manzon Allah sai ya shigo lokacin bai zama annabi ba suka ce a haza amin ga aminu amin aminu ba suke ce masa Muhammadul Amin shine kake ji an ce mutum Muhammad shi kake da Muhammadul Amin amma yanzu sai kaga mutum sunansa Muhammadun ne amma babu amincin a tattare da shi Allah ya sauke yana shigowa suka ce ja al aminu faradu bi suka ce mun yadda yace to ya za a yi rikici muke yi kaza kaza yace to shikenan ku kawo sutura ka duba hikima malam yace ku dauko tsumma mai karfi aka dauko aka aji yace to a gungura dutsen a ajiye shi akan tsumma suka yi yace to kowace kabila ta zo ta sa wakilci kowa ya rike bangaren bangare daga cikin wannan tsumma yace ni kuma zan daga tsakiyarsa ka gani duk mun hadu ga baki daya kenan kowace kabila amara an tarfa abijanibi min janibi saubi thumma akhadha alhajar fa wada'ahu suka daga gaba daya shi kuma sai ya shiga tsakiyar sai ya tura ya dora shi a inda ake so wannan dutsen Hajarul Aswad din manzon Allah ne kafa shi a wannan wurin kuma da yaddan arnan duniya amma bayan shekara 5 da aka ce ya zama annabi kuma sai suka fara fada da shi suka fara ya kassa kun san me alamar wannan yake nunawa wannan yana nuna Allah yana nuna musu tun kafin a turo shi a matsayin annabi ba za ku iya rayuwa ba tare da wannan mutumin ba kuma lalle samuwar wannan bawan Allah a cikin ku shine warwarar matsalolin ku kamar yanda yanzu kuka ta rikici akan dora dutse to ku bi shi zai warware muku matsalolin ku a rayuwar ku Allah mun gode maka da katashe ma cikin al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh